الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي 26 ga watan Ramadan hijira ta 1447 ya dace da 15 ga watan 3 shekara ta 2026 a yau zamu karasa karatun suratul hujurat insha Allah daga aya ta 11 sura ce da take da dauke da ilimi mai yawa ita wannan sura suratul hujurat tana dauke da ilimi mai yawa don haka amma rubuta littafai musamman don bayanin ilimin wannan sura akwai malaman da suka rubuta littafai musamman saboda bayanin ilimin da Allah ya sa a cikin wannan sura amma a dunkule suran tana karantar da mu gaba dayanta muhimman ladubba a rayuwar musulmi gaba daya ta wannan sura daga farkonta har zuwa ƙarshenta a dunkule abinda take karantarwa shine muhimman ladubba wanda ake son a samu a rayuwar musulmi Allah ka samu dace da su malamin da ya fara ishara ga wannan a tarihi shine al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar Ar-Razi wanda ake ce masa Fakhruddin Ar-Razi al-Imam Ar-Razi fa shakka malamin nan masani ne Allah ya masa rahama ya rasu a hijira ta 606 shekarunsa 841 rabuwansa da duniya a yau 841 to kuma abinda ya sa maganarsa ta kama hankali saboda malaman tafsiri da suka zo a bayan shi sun dauki wannan bayani sun dauki wannan fahimta saboda fahimta ce wanda ta dace da hujja ba shakka idan ka dubi tafsirinsa tafsirin al-Imam Ar-Razi zaka gani tafsirin suratul hujurat zaka ga bayaninsa yana mujallal na 27 shafin 118 bayan al-Imam Ar-Razi malamai da suka zo sanannu fitattu malaman tafsiri kamar al-Imam Al-Qasimi shi ma in ka dubi tafsirinsa na wannan sura Mahasinu Ta'wil tafsirin suratul hujurat za ka gani a mujalla na 15 shafin 146 shi ma ya ɗauko bayanin al-imamun razi sannan kuma akwai ibn ashur mai tafsirin at-tahrir wa tanwir Allah ya musu rahama an ka dubi mujalla na 27 shafi na 214 da yawa malaman tafsiri suna ɗauko fahimtar al-imamun razi game da ilimin wannan sura suratul hujurat saboda bayaninsa ya dace da abinda zaka gani bayaninsa yana tafe da hujja wato abinda yake cewa in ka dubi tafsirin shi hadhihi suratu fiha irshadun lil mu'minin ita suratul hujurat gaba dayanta Allah yana shiryar da mu'minai ne Allah ka samu a cikin su Allah yana shiryar da mu'minai me gaba ɗaya suran tana karantar da mu ila makarimil akhlaqi kyawun hali wato ita wannan sura abinda take mana ishara wato abinda take karantar da mu wato tana kokarin gyara halayen musulmai ne to idan aka ce gyara halayen musulmai idan aka ce ana karantar da musulmai ladubba na mu'amala to zaka taras abinda ita suran ta ba da himma a kai akan abubuwa guda biyar ne wannan sura tana karantar da mu ladubba kashi biyar yace domin kai musulmi idan ka dubi rayuwarka abinda Allah yake karantar da kai shine a samu kyakkyawar mu'amala akwai a samu kyawun hali matakin farko a same ka da ladabi ma'allahi subhanahu wa ta'ala matakin farko kai musulmi a samu mai ladabi ne gawa ga Allah wannan shine matakin farko domin duk wani kyan hali idan aka ce wani mai kyan hali ne amma sai aka samu tsakaninsa da Allah babu kyau ai wannan bashi da kyan hali ko ai in halinka yayi kyau a matakin farko ba a cewa mutum mai ladabi sai ya zama mai ladabi ga mahaliccinsa matakin farko kenan kuma wannan ya shafi musulmai ne na biyu fa ma'ar rasuli idan aka ce wani mai ladabi ne mai kyan hali ne to sai a dubi tsakaninka da manzon Allah fa duk yabon nan da ake maka wani mai kyan hali ne wai yaya tsakaninsa da annabi Muhammad tukuna idan aka samu baka ma san manzon Allah ba ai wannan kaga ba a saka a cikin masu tarbiyya kai ne kake ganin kana tarbiyya amma ba ka tarbiyya a wurin Allah domin shahali baya kyau sai mu'amalar ka tsakaninka da Allah ta yi kyau mu'amalar ka tsakaninka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama tana da kyau to kaga mataki na biyu kenan aw ma'a ghairihim to banda waɗannan matakai guda biyu na mu'amala sai a dubi sauran matakai guda uku waɗannan matakai guda uku sun shafi mu'amala da mutane kaga matakai biyu mu'amala wato ladabi da ake so a samu wurin ka tsakaninka da Allah na biyu fa tsakaninka da manzon Allah saura kashi uku domin ladubban guda biyar ne to sai ya ce na ɗaya daga cikin waɗannan kaso guda uku wanda ya shafi mu'amalarka da mutane wa hum ala sinfaini su mutane kashi biyu ne mutane kashi biyu ne idan an ce mutane ba wai hadda kafirai ba wannan sura tana magana ne a kan ladubba a tsakanin musulmi kadai banda kafiri don haka in ka dubi suran nan ba ta magana a kan kafirai tana gyara halin musulmai ne zalla Allah ka samu a ciki to idan ka dubi kashi uku da suka saura sun shafi mu'amala ne tsakanin mutane waɗannan kashi uku ɗin abinda malamai suka lura da shi ne Allah ya kasa mutanen kashi biyu ne ko dai mutanen banza ko mutanen ƙwarai wato mu musulmai mu yamu abinda Allah ya kasa a wannan sura mu yamu musulmai kashi biyu ne akwai musulman ƙwarai Allah ka samu a ciki akwai musulman banza kashi biyu ne to kuma ba yadda za a yi karayu sai da su biyun nan baka yi saka ce kai zaka zauna da mutanen kirki kadai ba, wane kai? Duniya Allah bai yi ta don haka ba. Saboda haka dole ne akwai mutanen banza, ba kuma zaɓinka bane. Kana iya samu a gidanka, kana iya samu a ƴaƴanka, kana iya samu a ƴan uwanka, a danginka. To don haka yasa Allah yake karantar da mu yanda za mu zauna da mutanen ƙwarai da kuma mutanen banza. Allah ya sa mu gane. To don haka mutane kashi biyu ne, li'annahum imma an yakunu ala tariqatil mu'minin. Kaga kenan akwai waɗanda suke kan tafarki na ƙwarai, wadafilina fi rutbati ta'a, waɗanda suke biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala, aw kharijan anha, ko kuwa ya kasance mutum ne wanda baya biyayya ga Allah. Don haka musulmai kashi biyu ne, akwai na ƙwarai, akwai na banza. To na banzan nan su ake kira fasikai, kuma gaskiya ne. Ai, ko a mu'amalar mu ta yau har yanzu abinda muka gane kenan, mutumin banza ana ce mai fasiki. To mu ya mu, to ya za ka zauna da fasiki? Sai Allah ya karantar da mu a wannan sura. Wadafil fi ta'ifatihim salik li tariqatihim. Idan aka ce mutumin banza, wato shine mutumin da bai damu da ya bi Allah ba, bai damu da ya biyayya ga Allah da manzon Allah ba, to kashi guda kuwa wato su ne mu'minai, mutanen ƙwarai. Kaga mun samu ladubba guda hudu. To mutanen ƙwarai ɗin nan sai Allah ya kasa yanda ake mu'amala da su kashi biyu. Shi yasa aka samu rassa biyar na ladubba, rassan ladubban guda biyar ne gaba ɗayansu. In ka dubi suran, reshe na farko ladabi ga Allah, reshe na biyu ladabi ga Annabi Muhammad, reshe na uku ladabi game da zamanka da mutumin banza, reshe na hudu da na biyar yanda ladabi yake ta mu'amala tsakaninka da mutanen ƙwarai. Mutanen ƙwarai kuma Allah sai ya kasa su kashi biyu. Kashi ɗaya wato shi ne yanda za ka yi mu'amala da mutane gaba da gaba, kamar yadda nake zaune a cikin jama'a a yanzu, yanda za ka yi mu'amala da mutane gaba da gaba. Sai kashi na biyu, yanda za ka yi mu'amala da mutanen ƙwarai ko da ba sa wajen. Shikenan, wanda su ne matakai guda biyar. Ba shakka malamin ya yi zurfin tunani, ko da dai ilimi ne wanda yake a fili, amma ba za ka ankara ba sai wani ya nuna maka. Gashi suran muna karanta ta, amma ba za ka iya ganewa ba sai wani ya ce ma ai ga abin da Allah yake nufi. Saboda Alƙur'ani ilimi ne, Alƙur'ani ilimi ne, har duniya ta ƙare ba a ƙarƙare ilimin Alƙur'ani. Don haka za ka ga abu kana karanta shi, amma lokaci guda idan wani ya nuna maka sai ka ce abin fa haka ne, waya akai ban gane ba da. To wannan kyautar Allah ne. Shi wannan malami Allah ya masa baiwa ya fahimci waɗannan abubuwa cikin lokaci kaɗan. Kuma da ka dubi suran, in ka dubi suran haka za ka gani. Sai ya ce fahadihi khamsatu aqsamin, suran nan ta kasa ladubba kashi biyar. Ahaduha, na ɗaya, ya ta'allaku bi janibillahi, wannan ya shafi Allah, ladabin da ake so ka yi ma Allah. Na biyu janibin rasul, ya shafi ladabin da ake so ta gefen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na uku salisuha bi janibi fusa, ladabin da ake so a samu tare da kai in kana zama da mutanen banza. Na hudu bil mu'minin al-hadir, idan kana zaune da mutane gaba da gaba ga irin mu'amalar da za ka yi da su. Na biyar bil mu'minil ga'ibi, kana tare da musulmai amma ba sa wajen, mutumin da kake mu'amala amma baya gurin, to ga irin kyautatawa da za ka yi masa. Idan ka kiyaye waɗannan ladubba guda biyar, to babu shakka idan ana maganar mai tarbiyya, babu shakka kai ne mai cikakken tarbiyya. Amma duk mutumin da ladubban nan ba su haɗu gare shi ba, komai tarbiyyar da ya samu na ƙasasshiya ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya samu gane. To don haka wato wani abin mamaki, kowane ladabi idan Allah zai magana a kansa sai ya ce ya ayyuhallazina amanu, ka duba wannan hikima saboda haka in ka dubi suran nan sai yace fadhakarahumullahu ta'ala fi khamsati fi khamsati fi hadhihi sura khamsa marratin in ka dubi suratul hujurati saw nawa Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu saw biyar ne yace ya ayyuhal ladzina amanu arshadahum fi kulli marra duk sa'ilin da Allah yace ya ku wadanda suka yi imani to zaka ga abin da zai biyo baya makarama yana karantar da mu wani ladabi ne mai daga darajar musulmi ma a qismi min al-aqsam al-khamsa wanda ya shafi waɗannan ladubba kashi biyar in ka dubi sura da farko ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi da wa aka fara da Allah tabaraka wa ta'ala kuma tsarin sai zama yayi kyau domin ba za a taɓa maganan a kula da haƙƙin wani ba face ya taho a bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala saboda haƙƙin Allah ya fi haƙƙin kowa kaga abu na farko a suran ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi kaga ana magana kan haƙƙin Allah kai musulmi in kana so ka tashi a lahira da shaidar mai tarbiyya to idan an tashi a lahira kar a samu ka taɓa fifita wani abu a kan hukuncin Allah a rayuwarka kaga wannan aiki ne ja a kan mu ko aiki ne ja la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi na'am ana magana ne game da haƙƙin Allah amma ba zai yiwu ka san Allah ba ai sai ta hanyar manzon Allah shi yasa aka kawo wa rasulihi amma asali ladabin ana yin ta neman Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku wadanda suka yi imani kar ku sha gaban Allah da manzon Allah an ce kana da tarbiyya kai mutumin kwarai ne sai aka samu a gefe kaza ka fifita wani a gefe ya zama ka tura umarnin Allah a gefe umarnin Annabi Muhammad a gefe ba ka son su a rayuwarka ka rinjayar da kafirai kaga tarbiyarka da saura wannan in ka lura farkon sura ne ya ayyuhal ladzina amanu ya kodan suka yi imani kada fa ku yarda ku gabatar da komai akan Allah da Annabi Muhammad wannan shi yasa ka gane cewa alkitabu was sunna sak ka tsaya ga alqur'ani da hadisin manzon Allah to wallahi ba za ka ji kunya a lahira ba domin idan aka ce to qaddimu bayna Allahi kitabillah wa rasulihi sunnati rasulihi kaga ya nuna in ka rike maganar Allah da'iman ka rike maganar manzon Allah to wannan gefen a lahira ba za ka ji kunya ba yasa yace zakara rasulaka zikru rasuli kana li bayani ta'ati Allah domin ana magana ba zai yiwu mu san Allah ba sai ta hanyar manzon Allah amma ba wai wannan haƙƙin ana magana ne game da haƙƙin Annabi ba a'a haƙƙin Allah ne domin ba za ka taɓa sanin Allah ba sai ta hanyar manzon Allah shi yasa aka ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi ba aishuru ba sai aka ce wa rasulihi domin da'a ba ta yiwuwa a raba ta ta'atullahi wa rasulihi a haɗa suke da'iman ka bi Allah ka bi manzon Allah ba za a taɓa cewa ka bi Allah shikenan ba sai dai ma a ce in ka bi Allah to ka bi manzon Allah amma ba za a ce in ka bi Allah ka bi manzon Allah wannan kuskure ne don haka yasa malamai suke cewa sunna Qur'ani ya fi buƙatar sunna kamar buƙatar da sunna take da shi ga Alƙur'ani wato abin nufi in man yuti'ir rasula ne Allah ya ce faqad ata'a Allah idan ka bi manzon Allah to ai ka bi Allah in ji Allah da kansa ashe kaga ya gwada maka bin Annabi dole ne amma da aka zo maganan Alƙur'ani in ji za a yi maganan ka bi Allah to ba zai yi ba sai an ce ka bi manzon Allah domin babu yanda za a yi ɗan adam ya san Allah a duniya wallahi sai ta hanyar manzon Allah Allah ka ba mu ilimi a kai wannan matakin farko in ka dawo sura na biyu fa Ya ayyuhal lazina amanu la tarfa'u aswatakum. Yanzu ana magana akan wa? Ana magana akan ladabinka ga annabi Muhammad, ladabi tsakaninka da manzon Allah, li bayani wujubi ihtiramin nabiyyi. Al-Imam Razi yace wannan kuma kaga shine mataki na biyu, bayanin a daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dole ne ka daraja manzon Allah. Kaga an samu matakai guda biyu: matakin farko Allah, na biyu annabi Muhammad, sai mu je mataki na uku, mu'amalarka da mutanen banza. Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu, kaga nan ma amanu aka kira, in ja'akum fasiqun binaba'in, kaga ana karantar da mu yanda zamu zauna da mutanen banza. Idan mutumin banza ya zo da labari, ka daina kwasa, ka daina diba, ka san wannan mutumin banza ne, sai ka dauki wannan magana. In ma za ka dauka, to ga sharadi. Kaga ana koya mana yadda zamu zauna da mutane waɗanda ba na kwarai ba. Allah ka tsare mu. Yace li bayani wujubil ihtiraz, kuma wannan ke nuna mana wajibi ne mu yi hattara, mu zama masu hattara ko da yaushe. Anil i'timadi ala aqwalihim, yarda da magana mu farka. To wannan gabar a wannan zamani muna cikin haɗari. Dalili kuwa saboda musulmai sun bar wannan ayar gaba ɗayanta, ban ce duka musulmai ba. Allah ka shirye bukatunmu. Yau idan mutum yana da waya, da ya buɗe wayar ya ga magana, sai ya rantse da Allah gaskiya ne. Nan take kawai zai rantse da Allah wannan abin gaskiya ne. Don haka in an ɓata wani, eh wallahi har da rantsuwa ma zai, ni da na gani kaza, ai na ga wane yana kaza, ko na ji wane yana kaza. A wannan zamani with artificial intelligence babu abin da ba za a yi ba. Ana iya ɗaukan hoton wani don a ɓata shi a haɗa da na fasikai, shin baya faruwa? To Allah tuntuni ya karantar da mu abin da zai tseratar da mu, amma mun yi watsi da shi. In ja'akum fasiqun binaba'in, ko ta bayyana mutum nawa ne zai ga wani abu a wayarsa a internet ya yi tambayar gaskiya? A'a, sai dai tsoron, saboda haka sai dai ta turawa, wannan ya tura ma wancan, wancan ya tura ma wancan, mala'ika kuma yana ta rubutawa, sai yana ta rubutawa. Kai kana wasa, Allah baya wasa. Kai kana ganin duniya ba komai ba ne, Allahn da ya yi ta ya tsara ta, kuma wallahi sai an yi hisabi. Don haka duk abin da ka tura na ɓarna, mala'ika ya rubuta. Wannan ka'ida ne. Mali hazal kitabi la yugadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Allah baya cutan dan adam. Don haka duk wanda ya ɓata wani da wanda ya tura wannan ɓatancin ga wani, wallahi kowannen su yana da kaso na zunubi. Allah ya riga ya karantar da mu. Yanzu kana tsammanin Allah ba zai tambaye mu akan wannan ayar? Ya ayyuhal lazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. To idan aka ce fasiki, ba ma maganan fasiki ba, kafiri ke zuwa da labari, ba ma fasiki ba, don surar tana magana akan musulmai ne zalla. To sai zamanto kafiri ne zai watsa labari. Idan ka dubi wayoyin namu, wai wani kasashe suke yi, wace waya ake yinta a kasar musulmai? In ma akwai ta bata da yawa, daga kasar gabas ko yamma, kudu ko arewa, kafirai ne. Sannan applications ɗin gaba ɗayansu kusan mafi yawa kafirai suke yi. Don haka duk wani abin da kake ga wasu shafuka na internet a hannunwa suke, hannun kafirai ne. Shi ko Allah ya ce ba ma kafiri ba, musulmi, in ya baka labari sai ka tabbatar. Amma yanzu ba shi ba hakan muke ba. Allah ya samu farka. To wannan mataki na uku kenan. Sai al-Imam Razi ya ce yana da hadari, da yake yana da hadari wannan gabar mu'amala da mutanen banza, Allah bai bar suran ba sai da ya nuna hadarin yarda da maganar mutanen banza tana iya haifar da yaki a tsakanin musulmai. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أي duk wannan karkashin mu'amala da mutanen banza ne kuma gaskiya ne idan ba mu hatara ba sai su gurbata tsakanin mu to sannan sai ya kawo kashi na hudu daga cikin matakai na ladubba cikin guda biyar din nan wannan kashi na hudu shine mu'amala tsakanin mu ya mu idan muna tare shine kar mu cutar da juna a rayuwar mu wannan shine kashi na hudu cikin biyar duk wadancan mun riga mun yi bayani akan su me yace a gaba Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا ألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
وانا شيني متاكن لدبي نهدو إن قالوا رنما الله يفار دمي يا أيها الذين آمن وانا نن kowace gaba sai Allah ya kira mu da ya kowanda suka yi imani saboda me yana gwada maka wadanda ladubba suna da wahala babu mai iya daukan su sai waye sai mai imani babu mai dauka sai mai imani amma inda za mu kiyaye ladubba guda biyar din nan to za a samu al'umar da za ta zama abin misali a duniya ba shakka domin wannan shi yake baka hoto sura na rayuwar sahabban annabi Muhammad an sahabbai sun cimma waɗannan matakai guda biyar na ladubba duka sun cim musu gaba daya kuma in ka duba in ka waiga zaka ga taimakon da Allah ya musu duk sa'ilin da kaga musulmai rayuwar su tayi kyau to sun gyara waɗannan matakai na ladubba ne don haka da'iman idan Allah zai kira sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu me yake nuna maka duk mutumin da aikinsa bai dace da abin da ya faɗa ba to ya dubi imaninsa bai kai mumini ba musulmi ne har yanzu Allah ya sa mu gane idan baka cika waɗannan ba to ba kai ake kira ba Allah ka sa mu cika da farko la yaskhar qaumun min qaumin kar wasu su zolayi wasu tabbi kada a samu zolaya kada a samu zolaya asa an yakunu khairan minhu akwai fatar waɗannan za su zama mafi alkhairi akan waɗanda ake zolaya da domin Allah shi ya san gaibu kai kana ganin mutum ka raina shi to da kan kun haɗu ka zolaye shi oh wani ana nan har yanzu ana ta fama ai kaga isgilanci ne ko to sai Allah ya ce baka sani ba mamaki ma yafi ka a wurin Allah kuma gaskiya ne wala nisa'un min nisa'in mata ma haka kar a samu su mata su rika zolayan wasu asa an yakunna khairan minhunna akwai tsammanin waɗanda ake zolaya zama sun fi ma masu zolayan nasu a wurin Allah don babu wanda ya san gaba ka san yanzu ne don kai sa da yawa zaka ga mutum ya wulakanta wani ashe bai sani ba wanda yake wulakantawa wannan zai zama shugaban ƙasa nan gaba to da an naɗa shi sai ya ruga ya bar ƙasan don ya san asirinsa ya tono to baka san me zai faru ba baka san ƙarfin da Allah zai bashi ba Allah baya ɗaga mutane saboda kamanninsu Allah baya ɗaga mutane saboda iliminsu kyauta ce ta Allah yautihi man yasha don haka ba mamaki wanda ka raina wallahi wata rana sai ya tsole ma ido to abinda Allah ya faɗa mana shi don haka yasa wato wannan kamar yadda muka ce galibi Al-Qur'ani idan Allah ya faɗi abu baya bayyana hikimar saboda Allah yana da ikon yayi hukunci amma a wannan suran idan Allah ya ce tarku yi sai ya gaya muku illa sai ya nuna muku da hankalin kuma inda za ku yi amfani da hankali za ku gane wannan abun bai dace ba don shi kaga ya ce tar mu yi zolaya zama wani na zolayar wani wani na zolayar wani idan ka fassara da al-istihza'u to gaskiya al-Qur'ani ya zo da kalmomi biyu akwai as-sukhriya akwai al-istihza'u al-istihza'u shine izgilanci as-sukhriya kuma zolaya ne zolaya ne don haka yasa ya kamata mu bambanta su to amma kowannen su haramun ne nan duka dabi'a ce ta munafikai Allah ya kare mu Allah madaukake yace ba mamaki waɗanda kuke zolaya ya zama sun fiku sai yace wala talmizu anfusakum kada ku rika zun dan kawunan ku domin akwai mutumin da wallahi mu'amalarka da shi ba za ta yi ba sai da gulma duk sa'ilin da kuka haɗu sai ya kawo sunan wani ya bata shi to kai kana tsaka mai wuya ko dai ka daina hulɗar da shi gaba ɗaya dan ka tsira da mutuncinka ko kuma ka fito ka gaya mar in ka gaya mar kuma ba mamaki ma ko rabu to abin da yafi dacewa kenan amma ba za mu iya ba wannan rauni ne wanda ya shafe mu gaba ɗaya Allah ka sa mu iya gyarawa wallahi muna cikin hadari wallahi Allah ya hana la talmizu anfusakum kar ku ringa aibanta juna a bayan idanu la talmizu anfusakum la ya'ib ba'dukum ba'dan wa la yata'na ba'dukum ba'da idan baka da wani abu face kushewa da suka ka bata mutum a gabansa har ma mutum yakan samu yabo a wannan zamani idan zai iya wulakanta shugaba idan aka ce ga shugaba ya zo sai aka samu wani hatsabibi wanda zai tashi ya kunduma mar ashar to nan da nan za a watsa shi a internet ai wannan gwai waliyi ne saboda ya wulakanta mutum da an gani shi wannan mutum ya zama abin yabo Allah ka tsare mana imani Allah ya hana la talmizu anfusakum kar ku ringa kushe majuna a gabanku domin kushe ne idan mutum yayi wani abu ka yaba masa gwargwadon iyawarsa ku daina kushe ma kokarin mutane don akwai mutumin da har abada ba zai yaba maka ba sai dai kushewa Allah ka gyara halayenmu Allah ya ce wala tanabazu bil alqabi kuma ku daina jifan juna da miyagun laƙubba miyagun inkiya haka kawai ka gane kiran mutum da suna baya so amma dole sunan ya fi shi kuma sunan mara kyau za ka ga ana kiran mutum da shi kuma dole ya yi haƙuri mugunta ce wanda in an yi maka to sai dai Allah ya kare ka kur to wannan jifa da miyagun laƙubba ba shi da kyau Allah ya ce bi'sal ismul fusuqu ba'da al-iman tir da sunan fasikanci a bayan imani akwai waɗanda suke fassarawa da cewa inna man fa'ala haza idan mutum yana jifan mutane da miyagun laƙabi ma nuhiya anhu min sukhriha wal lamzi wan nabzi duk wanda ya ki bari fa huwa fasiqun to fasiqi ne wato kamar abinda Allah yake faɗa kenan shi yasa yace bi'sal ismul fusuqu ba'da al iman to abinda zai gwada maka waɗannan halaye ba su da kyau Allah yace wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba fa ulaika humu zalimun nan azzalumai ne to dole ne mu yi kokari mu gyara halaye mu Allah ka sa mu iya tuba to wannan kaga ya faɗa mana mataki na hudu kenan na ladubba wanda Allah ya karanta da mu a wannan sura sai mataki na ƙarshe wanda shine na biyar bayanin kiyaye aibanta musulmi a bayansa waɗannan duka a gaban mutum ne kada ku rika wato zolayan mutane zolaya a gaban mutum ake yi a zolaye ka ko a ɓace ka ko a kira ka da mummunan suna da waɗannan duk a gaban mutum ake yi kaga kenan haƙƙin musulmi idan yana gabanka musulmi idan ya zo gabanka yana da haƙƙi kar ka faɗa mar magana na izgilanci akwai mutumin da zai gaya ma magana ta shaguɗe magana ce baƙar magana amma zai faɗe ta a hanyar wasa idan kana da hankali za ka gane to koda ka gane karkarama ka bar shi da Allah karkarama don abinda Allah ya faɗa duk mutumin da bai tuba ga wannan ba to azalimi ne to hakki na biyar wato shine tsare musulmi a bayan idonsa kaga wancan a gaban idonsa wancan wannan kuma a bayan idonsa shi ma da Allah zai yi magana sai ya ce
ya ayyuhal ladhina amanu tajtanibu katiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
كوانا شينا نكرشي kaga ba shakka wannan ilimi ne muhimmi wanda malamin ne ya mana ishara akai kowace gaba Allah ba zai fara ta ba sai da ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani to wannan bayani na karshe kenan hakkin musulmi idan baya nan wadannan hakoki Allah ya kirga su ijtanibu kasiran minaz zanni kuni sanci zace masu yawa sai Allah ya ce inna ba'dha adh-dhanni ismun wani sashin zato laifi ne to yanzu zaka ce a to wanne ne wani zato ne ba laifi ba wanne ne yake zama laifi abinda yasa Allah bai ce ku daina zato ba dan baka isa ba zato dabi'a ce ba ka iya hana kwakwalwarka ta yi wannan tunani ba za ka iya ba amma da Allah ya ce ku daina zato sai ya ce inna kasiran minaz zanni ba duka zaton ne laifi ba wani sashin zato ne mai laifi wanne ne zato mai laifi wanne ne zato mara laifi an samu bayanin Sufyanu Sauri daga cikin fitattun salaf Allah ya mishi rahama Sufyanu Sauri yake cewa shi zato guda biyu ne mutum yana tare da zato iri biyu ne ahadu kuma ismun ɗaya ne zunubi ɗayan ba zunubi ba ne wanne ne ba zunubi ba ya ce wa huwa an ta zunna wala ta takallam ka yi zato amma harshenka ba ka taɓa faɗan abin da ka yi zaton ba domin zato shaiɗan yana iya tasiri ma zato yana iya tasiri ma kwakwalwarka don babu inda shaiɗan bai shiga a cikin ɗan adam don haka shaiɗan yana iya sa ma tunani iri-iri kowannenmu ya sani za ka riƙa tunanin abin da bai dace ba yau idan Allah zai buɗe kwakwalwarmu asiri zai tono amma wannan tunanin gaba ɗaya annabi ya ce yau ko da za ta kai ga a cikin zato ka yi mummunan zato ga Allah ka yi mummunan zato ga manzo ko ga wani abu idan baka furta ba idan baka yi aiki da zaton ba mala'iku ba za su rubuta komai ba kaga Allah ya taimake mu ashe kenan ba duka zaton bane laifi sai Allah ya ce inna ba'dha adh-dhanni ithmun wani sashin zaton ne yake zama laifi to shi Sufyanu Sauri ya ce wa huwa an ta zunna ka yi zato wata takallam kuma ka faɗa magana ta ƙare wato ashe dole za mu riƙa zato game da ‘yan uwa ba yanda za a yi ka haɗu da mutum ba ka yi zato a kan shi ba ko zaton alkhairi ko zaton sharri ko ba haka ba ne amma abinda Allah yake cewa kar ka yadda ka furta ko ka yi aiki da zato mara kyau a kan musulmi kar ka yadda saboda ka in baka furta ba baka yi aiki da shi ba ba za a rubuta ma laifi ba amma idan ka furta to an gama saboda ka kun haɗu da wani ni wallahi mutumin nan ina ta tunani kwanan nan kansa anya wannan ba mugu bane to ai magana ya wuce tunani yanzu ka bata shi ka fito da kalmar mugu ka gaya wa mutane shi wannan mutumin mugu ne kaga ya wuce karfin tunani yanzu ya zama batanci saboda wanda ka gaya ma daga lokacin shi ma tunaninsa zai canza akan wannan mutumin ba mamaki da yana son shi, amma tunda ka fada kuma shi yafi daraja ka, yafi ganin girman ka, yace to wani ma ya ce wani mugu ne, ai ba shakka kai dole in bar hulɗa da shi. Kaga daga zato al'amari ya baci, saboda ka Allah ya ce mu daina. Sai ya ce wala tajassasu, kuma kada ku yi leƙen asiri. Me yasa? Saboda zato ne farko, sannan leƙen asiri ya biyo. Domin in ba a yi mummunan zato ba, ba za a kawo ga leƙen asiri ba. Yau mutumin nan ya fito ta lungun nan, gobe ya fito jibe, ka ce kai ni fa wallahi na fake a cikin ciyawan nan, sai na ga wai me yake yi a wannan gurin. Ina ce zato ne ya haifar da ka leƙi asirinsa. Kaji yadda Allah ya tsara Alƙur'ani. Allah ka sa mana fahimta. Wala tajassasu, kada ku yi leƙen asiri. Sai ya ce wala yaghtabbu'ukum ba'dha, kada sashinku ya dinga gulman sashi. A in ka lura, shi yasa Allah ya gabatar da zato, domin zato ne farko. Duk waɗannan da Allah ya kirga a bayan zato suke zuwa. Zato ne farko, shi yasa aka fara magana a kansa. Akwai ranar da wanda Aisha da kanta take ba da labari, Allah ya ƙara mata yarda. Wannan hadisin yana sahihu Tirmidhi, hadisi na 2502. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidan Aisha, tsakanin miji da mata, tana hira ga manzon Allah. Sai ta ce ya Rasulullah, inna Safiya, ai Safiya, kaga za ta yi magana kishiyarta kenan. Za ta yi magana kishiya, domin Safiya kishiyarta ne, ita ma matar manzon Allah ce, wanda Annabi ya aure ta daga Banu Isra'il. Amma gajera ce ita Safiya, gajera ce ita, kuma Aisha doguwa ce, don babanta dogo ne. To wanda shi ya nuna maka cewa tun zamanin farko shedan ya sawa mutane tunanin aibanta mutane saboda gajarta. Annabi yana gidan Aisha, sai Aisha ta ce ya Rasulullah, Annabi ya ce na'am. Sai ta ce inna Safiya, ai Safiya, wato matarka, yar gajeran nan, na Allah ka dubi kishi. Ta anna hata ani kasira, ba ta yi magana ba. Ya Rasulullah, Safiya, sai ta nuna mar, wato ya gane in ma duka matanka ne, muni doguwa ce, an zan ko gajera ce. Sai manzon Allah ya ce to ke kin ɗauka wasa ne. Laqad marijat bi kalimatiki, wannan kalma da kika faɗa, ya ce laqad marajti bi kalimatin law muzijat biha ma'ul bahari, wannan kalma da kika faɗa ya gurɓata aikinki. Da za a ɗauki wannan kalman ruwan tekun duniya a sa ta a ciki, manzon Allah ya ce wallahi da tekun duniya ya gurɓace. Tekun duniyar gaba ɗaya da to mallake ka dubi rayuwar mu, wai yanzu kuma shi a wani yanayi muke? Gulma ɗaya ce fa Aisha ta yi, kuma da kanta ta ba da labarin. Saboda me? Saboda isar da ilimi. Don in ba ta faɗa ba, kaga ta ɓoye ilimi. Don haka dole ta faɗa, Allah ya ƙara mata yarda. Kuma wannan abu ne wanda ya shafi mu'amalar mu ta yau da kullum. Rana ta fito ta faɗi, ba mu yi gulma ba, wane mutum? Allah ka tsare harsunanmu. Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yaghtabbu'ukum ba'dha, kada sashinku su dinga gulman sashi. Allah sai ya ba da misali a nan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, shin ɗayanku zai so ya ci naman ɗan uwansa a bayan ya mutu? Na'am, Allah ya san kafiri yanayi. Ai na gaya maka ita wannan suran ba ta magana kan kafirai. Zalla gyara halin musulmi ne, banda arni. To shi yasa Allah ya ce za ku iya cin naman ɗan uwanku bayan ya mutu, in dai a tsakanin musulmi ne ba zai taɓa yiwa ba. Da an ce maka naman matacce, kyama kake, to ko da mutum mai rai, ya za a yi mutum ya ci naman ɗan adam? Shi yasa Allah ya ce lahma akhikum, domin kafirai suna yi. Ana samun kafiri da yake cin naman mutum, wannan ba abin mamaki ba ne. Amma in musulmi ne, kuma kar mu manta idan akwai imani, domin farkon maganan abin da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, so kaga masu imani ake magana da su. Allah ya ce shin za ku iya cin naman ɗan uwanku bayan ya mutu? Fakarihtumuhu, kun kyamata. alhamdulillah. Idan ka ji ba ka son cin naman ɗan adam, akwai alamar imani a tare da kai. Idan kana sha'awar cin naman mutum, kai ba musulmi bane. Domin Allah ya ba da wannan shaida, fakarihtumuhu, kun kyamata. Kaga kenan duk wani mai imani yana kyamar naman mutane. Ai ba ma naman mutane ba, shi mutum idan yana da imani dole a same shi mai tsantsani. Wallahi wani halal din ma gudun sa yake don kada ya fada ga haram. Idan haka akwai mutumin da shi fa in ka bar shi in banda kaza da tunkiya dan ko akuya bai ci sai kuma saniya, amma raƙumi ma in ka bashi ba zai ci ba. Wani kuma zaka samu ya hada da waɗannan dabbobi na halal duk ana iya ci, amma ko su din zaka ga ba kowa ke sha'awar naman ba, amma banda kafiri. Shi kafiri abinda ba ka tsammani ma sai ka ga yana sha'awar ci naman sa, amma musulmi Allah ya kare shi. To anan da Allah ya kirga waɗannan ayyuka ya san suna da wahala. Ai Allah shi ya yi mu, ya san mu da gulma, muna nan muna ta gulma ya sani. Sai Allah ya ce wattaqullah, ku kiyaye Allah. Ashe inda za mu kiyaye Allah za mu iya bari, inda za mu kiyaye Allah za mu iya bari. Ashe laifi ne da za mu iya bari, kar a ce ya fi ƙarfi na. Karka yadda wannan tunani ne wanda ranka yake saka maka, wanda alamar halaka ne. Sai Allah ya ce inna Allaha tawwabun rahimun, Allah mai yawan karɓan tuba ne, Allah mai yawan jin ƙai ne. Me yasa Allah ya faɗi wannan? In ka lura sai da ya kirga laifukan nan gaba ɗayansu, daga waccan aya zuwa ga wannan aya, mu'amalar mu ta gaba da gaba da mu'amalar mu da musulmi a bayan idonsa, sai da ya kirga gaba ɗaya. Sai Allah ya ce inna Allaha tawwabun, Allah mai karɓan tuba ne, mai yawan karɓan tuba. Kaga kenan ya kamata me mu yawaita tuba, mu yawaita tuba, kullum mu riƙa tuba ga Allah, saboda harsunan mu ba daina laifi suke ba. Waɗannan ayyuka da Allah ya hana muna yin su ba dare ba rana, to kaga tuba mu ba za ta zama sau ɗaya ba. Mu yawaita tuba, Allah ka gafarta mana. Malamai suna cewa daga cikin miyagun halaye gaba ɗaya mu'amala tsakanin musulmi da musulmi, idan dai hulɗa ce a tsakaninka da ɗan uwa, halaye guda bakwai su ne waɗanda Allah ya kirga mana su kaɗai. Idan muka gyara su, sauran miyagun halayen za su gyaru da kansu, da kansu za su gyaru. Da za mu gyara waɗannan halaye guda bakwai an gama. Na ɗaya, in ka dube su za ka ga Allah ya kawo da gulma da annamimanci, ya hana a tsakaninmu. Don sai dai ba da misali ma, ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. In ka dubi bayanin Ibnul Qayyim al-Jawziyya a littafin I'lamul Muwaqqi'in, yana mujallad na farko shafi na 169, Ibnul Qayyim al-Jawziyya ya ce wa hadha min ahsanil qiyasi tamsili. Wannan shine malaman usul, masana fiqhu suka ce misalin da Allah ya bayar a nan shine misalin qiyasi da ake kira al-qiyasu tamsili. Al-qiyasu tamsili, wato kamar an maka kwatance practical wanda za ka iya ganewa, shi ne Allah ya kawo. Domin ya ba mu misali da tona naman musulmi bayan an binne shi, fa'innahu shabbaha tamziki irdil afi, Allah ya kamanta keta mutuncin mutum da muke yi ta hanyar gulma, bi tamziki lahamihi, kamar ɗan uwanka ne ka ɗauki wuƙa kana yanka naman jikinsa. Allah ya ce za ku iya? Kaga ya san ba ma so na zahiri. To amma fa Allah ya kwatanta mana da gulma da yaga jikin musulmi da wuƙa, farka jikin musulmi da wuƙa matsayinsu guda ne. Wannan shi ake kira al-qiyasu tamsili. Walamma kana al-mughtabu yumazziqu irda akhihi, wato idan mutum ya zama yana gulma kamar yana keta mutuncin dan uwansa ne, fi gaibatihi a bayan idansa, kana bi manzilati man yaqta'u lahmahu fi hali ghaibati, kamar mutum ne musulmi ya mutu an binne shi, ka je ka tone gawar ka dauki wuka ka yanka naman jikin sa. Nasallallahu salamatu wa lafiya, Allah ka tsare mu. To wannan misali ne da Allah ya bayar. Walamma kana al-mughtabu ajizan an daf'i nafsihi, wannan misali guda daya yana dauke da abubuwa da yawa. Yace na biyu, idan za a yanka jikin gawa zai iya kare kansa? Kaga ba zai iya kare kansa ba. Shine sai Allah ya bada misali da wanda kake gulmar sa, ba zai iya kare kansa ba tunda baya gurin, ko tunda baya gurin sai ya zama tamfar. Dan uwanka ne ya mutu, ka dau wuka kana daba maryar, bai da rai. Inda yana da rai ba mamaki da zai iya halaka ka, amma tunda bai da rai ba zai iya kare kansa ba. Bi kaunihi ga'iban zammihi, lokacin da kake aiban tashi baya gurin, sai ce kana bi manzilatil mauti, to sai zama kamar mutuwa yayi. Allazi yuqatta'u lahmuhu wa la yastati'u an yadfa an nafsihi, wanda bayan ya rasu ya zamanto kai ka zo kana yanka naman sa, ba zai iya kare kansa ba. To Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya bada misali sosai bayani game da wannan misalin da Allah yayi. Wato wannan yana nuna gulma musiba ce, kuma ba gulma kadai ba, da ita da annamimanci suna da nau'ukan, suna nan da yawa, alhamzu wal lamzu da sauransu, wanda duka malamai sun yi bayani akai. Don haka yasa ake cewa gulma da annamimanci suna shiga karkashin ita wannan aya. Sai na biyu, wanne ne laifi na biyu wanda Allah ya faɗa cikin bakwai? Mummunan zato. Mummunan zato yana haifar da musibu da yawa. Mummunan zato, in ka duba bayanin malaman tafsiri kamar bayanin Ibn Ashur a littafin At-Tahrir wa Tanwir, ya ce wa in kana itiqada fi ahwalin nasi, zato yana raba mutum da alkhairi ta sashin aqida, zato yana raba mutum da alkhairi ta sashin mu'amala. Saboda idan kai mummunan zato, to wannan mummunan zato yana iya raba ka da mutumin kwarai, yana iya raba ka da mutumin kwarai. Don haka yasa malamai suna gargadin mu game da mummunan zato yana da illa kwarai da gaske, Allah ya tsare mu. Na uku shine al'adawa, kiyayya da gaba. Kiyayya da gaba wanda waɗannan duk suna haifarwa, wanda Allah ya bada misali da shi, kuma yana daga cikin sharrin kiyayya. Zato yana samar da shi, gulma tana samar da shi, waɗannan abubuwa duk suna haifar da matsala. Domin duk sa'ilin da aka ce wani ya zo ya faɗa maka ai wane ya zage ka jiya, to za ka ji kiyayya ta shiga ranka a kansa. Kaga gulma ta haifar da me? Kiyayya. Don haka gulma tana samar da adawa. Wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu ta hadisai da ayoyin Alkur'ani da yawan gaske mu kiyaye gulma a tsakanin juna, saboda illar da take haifarwa. Har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mana kwana uku magana, a ce ka daina magana da dan uwanka sama da kwana uku, to matsala ta zo. Allah ya kare mu kuma ya gafarta mana. Bayan haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake nuna mana illar gulma. Manzon Allah ya ce tuftahu abwabul jannati yawmal isnain wa yawmal khamis, Allah yana bude gidajen aljanna a kowane sati sau biyu, da ranan alhamis da kuma ranan litinin. Ana bude aljanna, idan aka bude aljanna yana daga albarkanta, fa yughfaru likulli abdin, za a gafarta ma duk wani bawa. Ka'idar ita ce la yushriku billahi shay'an, idan baya shirka da Allah da komi. Matukar baka shirka, to idan aka bude aljanna ana mana gafara, Allah ka samu na shiga ciki. To sai Annabi ya ce illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna, sai dai idan akwai gaba a tsakaninka da dan uwa musulmi. An ce akhihi ana nufin almuslim. Idan akwai gaba tsakaninka da dan uwa musulmi, fa yuqalu, Allah zai ce wannan tabarruki da ake ci na bude aljanna, gafaran nan da ake wa mutane, Allah zai ga waɗannan mala'iku zai ce unzuru hazaini banda waɗannan musulman su biyu kar ku gafarta musu hatta yasṭaliha sai sun gyara tsakaninsu in ba su gyara tsakaninsu babu wannan gafara unzuru hazaini hatta yasṭaliha unzuru hazaini hatta yasṭaliha sai da annabi ya faɗa sau uku Allah zai ce ku jira masu gaba da juna kar ku gafarta musu wato kar a goge laifukansu sai sun yi sulhu da juna don haka yasa mu daina gaba da kiyayya ba su da amfani Allah ka samu iya abu na hudu da na biyar wato shine raina mutun wanda raini ya dauki kalmomin da duk Allah ya kawo a gurin domin raini shike sa wato kai zolayi mutun raini shike sa kai izgilanci ga mutun duk wadannan suna shiga karkashin raini wanda shi ake kira at-tahqir don in ka dawo ga hadisin manzon Allah annabi ya kira kalmar at-tahqir a maimakon wannan kalma da Allah ya kawo a cikin alqur'ani la yaskhar qaumun min qaumin kada wata jama'a ta rika zolayar wata jama'a akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hasbu imri'in min ash-sharri sharri ya ishi mutun an ya haƙira akhahu al-muslim ya raina dan uwansa musulmi kaga annabi ya kawo kalmar raini shine yake fassara me kalmata as-sukhriya da al-istihza'u da izgilanci da zolaya duk abin da ke haifar da su shine raini to sai manzo Allah ya ce inda za a tashi a lahira ba kada wani laifi sai raina mutun raina musulmi manzo Allah ya ce wannan sharrin ya isa ka shiga wuta koda baka je lahira da wani laifi ba wannan ga mai hankali ba shakka laifin ba karamin laifi bane Allah ka tsare mu hadisin yana sahihu muslim dan haka kaga abubuwa guda biyar muka kirga na shida shine leƙen asiri wanda Allah ya ce wala tajassasu kuma kamar da muka gabatar zato ke haifar da shi wanda shi ma akwai hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yawa akai wanda manzon Allah ke nuna mana hadarin leƙen asirin domin ba wai sai an je lahira ba misali tun daga duniya Allah yana wulakanta ka saboda ka leƙi asirin wani akwai hadisin Abdullah ibn Umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya hau minbari ya daga murya fanada bi sautin rafi'in manzon Allah ya daga murya sosai yayi kira ya ma'ashara man aslama bi lisanihi ya ku waɗanda kun ce kun musulunta da harsuna kawai wato musuluntan harshe walam yufdil iman ila qalbihi alhali imanin bai isa ga zuciya ba ya ku waɗanda kuke cewa ku musulmai ne da harshe musuluncin bai je zuciya ba sai manzo Allah ya ce la tagtabul muslimun la tu'zul muslimina kar ku yadda ku cutar da musulmai wala tu'ayruhum kar ku rika aibanta musulmai wala tattabi'u awratihim kada ku rika bin al'auran musulmai bata ku rika kokarin laika asirin musulmi fa innahu man yattabi' awrata akhihi almuslim manzon Allah ya ce don kuwa duk wanda yake leƙa al'auran ɗan uwansa musulmi wanda yake so ya ga gazawar musulmi idan kana ƙoƙarin fallasar musulmi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yatbi illahu auratahu kaima Allah zai bi naka al'auran waman yatbi illahu auratahu duk mutumin da Allah ya bi wanda duk Allah ya bi al'aurarsa yatbi auratahu sai manzo Allah ya ce yufdihu Allah sai ya kunyata shi a duniya kafin ma a je lahira manzo Allah ya ce walau fi jawfi ahlihi koda a cikin gidanka ne wato Allah zai raba ka da zaman lafiya cikin gidanka ma sai ya zama baka da iko akai wannan hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisin 655 sai laifi na bakwai shine kiran mutane da mummunan lakabi kaga laifuka guda bakwai kenan waɗannan laifuka guda bakwai da Allah ya kirga da za mu bar su to babu shakka al'amuran mu za su yi kyau Allah ka samu iya kiyayewa. Sai mu je aya ta 13, ya Allah yace:
Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir.
Allah subhanahu wa ta'ala anan ne ya kira mutane gaba daya, saboda wannan kira ya shahi duniya gaba dayanta, ba ma musulmi kadai ba, amma musulmai sun fi cin ribar wannan kira. Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna khalaqnakum, mun halicce ku ne, min dhakarin wa unsa, daga namiji da mace, wa ja'alnakum shu'uba, muka sanya ku rassa, ka shu'abi aghsani shajar, kamar yadda kaga rassa na bishiya, tushe ɗaya rassa daban-daban. To haka dan adam rayuwarsa take, tushe ɗaya ne. Aka samu rassa na ƙabilu, aka samu rassa shine sai Allah ya ce wa ƙabaila da ƙabilu li ta'arafu. Me yasa Allah ya yi haka? Saboda mu iya gane juna. Kaga ya faɗa mana nan, ma ya faɗa mana illa. Akasari idan Allah ya bayyana hukunci, ba sai ya bayyana illa ba. Amma ita wannan suran Allah yana bayyana illa saboda mu gane fa'idar, mu gane fa'idar abinda Allah yake faɗa mana. Mun halicce ku gaba ɗaya mutane daga tushe ɗaya, tushen wato shine Annabi Adam alaihi salam. Aka samu rassa kamar ta bishiya, wannan baya nuna wata daraja. Kamar yadda ka san bishiya, wannan reshen bai fi wancan ba, duk dai tushe ɗaya ne. Inna akramakum indallah, mafi darajar ku a wajen Allah, atqakum, su ne waɗanda suka fi kiyayewa game da dokokin Allah. Allah ka sa mu na ciki. Inna akramakum indallah atqakum, waɗanda suka fi ku daraja a wajen Allah su ne waɗanda suka fi ku kiyaye dokokin Allah. Idan kenan kar ka ɗauka ai ni asali na daga manzon Allah ne, don haka ni sharifi ne. Na'am, asalinka mai albarka ne, amma ba lalle bane zama kai ka ɗauki albarka ai, ko ba lalle bane. Kwa ni jikan wane ne, ko shehu, wannan duk bai da ma'ana. Asali guda ne gaba ɗaya babanmu Annabi Adam. Don haka ana gane mutum ta tsoron Allah shine kawai, amma ba wai asalinmu, gidanmu, gidan malamai. Ka san akwai wanda har canza sunansa yake ga baban shi, saboda ka an riga an san shi wane ɗan wane. Sai ya tsallake idan Shehu Usman ya ɗauko shi can ɗan godiyo, wai dan dai a gane asalinsa mai albarka. To asalinka kai kai? Ba kai kai ba. Yanda ka samu kanka a wannan asalin, haka wani ma ya samu kansa a wani asali. Babu wanda ya samar ma kansa asali. Me yake nuna darajan ɗan adam? At-taqwa. Wannan shi ne abinda Allah ya faɗa. Don haka yasa akwai hadisi Abdullahi bin Umar, lokacin da aka yi fathu Makka, domin idan kana maganan ji da kai, to wallahi baka ga rayuwar Larabawa ba. Ai Annabi ya gama aiki. Ina ai yanzu kana ganin ka san Balarabe, baka san Balarabe ba. Ai Balarabe miskili ne na iyaka, wato da kake ganin shi ya fi Bature taurin kai. Ai ka ji abinda Allah yake cewa, da ya saukar da Alƙur'ani ba da Larabci ba, ba za su yarda da shi ba. Ba za su yarda da shi ba. Ai, baka ganin Yahudawa sun taho Madina sun zauna tun kafin a haifi manzon Allah? Wai saboda me sun ɗauka kamar Annabi zai fito ta Banu Isra'ila? Ka duba daɗewarsu a garin Madina, Larabawa Madina na kallon su. Na'am, akwai waɗanda ke karɓan addini nasu, amma ba su da yawa. Balarabe yana da wuyan sha'ani, yana da wuyan sha'ani. To sai Allah ya nuna wannan asalin ba komai ba ne. Manzon Allah bai tashi yin magana ba sai da ya samu nasarar Makka. Da Annabi ya ci Makka, Makka gaba ɗaya ta zanta musulmai. Shine sai Abdullahi bin Umar ya ce, tafa Rasulullah ala rahilatihi, sai Annabi ya dawafi da ya shigo Makka. ya zagaye Ka'aba ya yi dawafinsa yawmal fathi wastalama ar-rukna bi mihjanihi wama wajada laha munakhan fil masjid. Abinda yasa annabi yayi dawafi akan raqumin yayi dawafi akan taguwarsa yayi dawafi saboda babu ta inda annabi zai babu masaka tsinke inji Bahaushe. Dan adam ne, mutane ne ta ko ina, kowa yana son ya ganshi. Sai manzo Allah ya ce to bari yayi dawafin akan raqumi, na nesa zai hange shi, na kusa ma zai hange shi. Annabi ya gama inda zai durkusar da raqumin ma babu a cikin masallacin. Wama wajada laha munakhan fil masjidi, sai da annabi ya fita kwari can baya hatta ukhrijat ila batnil wadi, cikin masallaci bai yiwu ba, sai da aka fidda raqumin taguwar ta wajen masallaci a kwari. Fa uni khasanna, sai aka durkusar da ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi khutuba wa asna alai. Manzon Allah yace ayyuhan nasu amma ba'du ayyuhan nasu, ya ku mutane, fa inna Allah kad azhaba ankum ubiyatal jahiliya. Kaji kalmar annabi na farko ga Larabawa, ya ku mutane, Allah ya kawar da wannan fankaman da kuke yi na jahiliya, wannan ji da kai da nuna isa. Shi yasa annabi ya ce ubiya, Allah ya kawar da wannan fankama da kuke da ji da shi a zamanin jahiliya akan ku ne su, ku ne mutane. Sai sake cewa ayyuhan nasu, ya ku mutane, yace innaman nasu rajulani. Ya sake cewa ya ku mutane, wuri yayi cit. Sai manzon Allah ya ce duk duniya mutum biyu ne, mutane biyu ne, inda duk ka haɗu da ɗan adam to ɗayan biyu ne. Manzon Allah ya ce barrun taqiyun karimun, ko dai na ƙwarai. Sai manzon Allah ya ce wa fajirun shaqiyun hayyinun, ko kuma ya zama mutumin banza mara kima a wajen Allah. Ɗayan biyu ne, duk inda ka haɗu da mutum ko dai na ƙwarai ko na banza, Allah ka samu na cikin na ƙwarai. Sai annabi da ya faɗi haka, sai ya karanta wannan aya da muka karanta. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu. Abdullah ibn Umar yace hatta qara'a al-ayata, sai da annabi ya karanta ayar gaba daya. Da ya gama karanta wannan aya, inna Allaha alimun khabir, ko Allah yace lalle Allah masani ne, Allah mai bada labari ne. Manzon Allah yana gamawa, sai yace aqulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, ina faɗa muku iya wannan magana, kuma ina neman gafaran Allah makaina, ina nema muku gafaran Allah. Iyakar hudubar manzon Allah fa kenan. Kaga duniya ta haɗu, manyan maka sun haɗu, ga musulmai an zagaye ana jiran me annabi zai faɗa. Sai manzon Allah ya ce wannan fankaman naku dai Allah ya kau da shi. Yanzu ɗayan biyu ne, ko dai ka bi Allah ko ka ƙi Allah. Kaga kenan, idan aka ce kana rayuwa tare da manzon Allah, to ba ka zama cikakken mutum sai mai bin Allah. In baka bi Allah ba, to aikin banza ne, ba damu da kai ba. Wannan hadisin na Abdullah ibn Umar ya samu riwaya ta Abu Huraira, wanda ita ma ta inganta. Hadisin Abdullah ibn Umar yana sahihul jami'i sahihar hadisin 7867. Hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada, Abu Huraira ya bada labari game da hudubar manzon Allah. Inna Allah azza wa jalla kad azhaba ankum ubiyatan jahiliya, lalle Allah mabuwayi mai ɗaukaka ya kawar muku da wannan fankama ji da kai na zamanin jahiliya. Annabi sai ya fassara wa fakhraha bil aba'i, da kuke alfahari da iyaye da kakanni. Ni ɗan wane, jikan wane, gidan wane, wannan aikin banza ne, kai ka gyara halinka, wanda shi ne. Amma ba wai ka dinga alfahari da wani wanda ya yi iya ƙoƙari, Allah ya taimake shi ya gama da duniya lafiya, sai ka dinga cewa to ai ni babana shi ne wani, to ai ka yi ƙoƙari ka zama kamar babanka. Babanka ai ba zama yi ba, babanka ƙoƙari ya yi ko kakanku. Don haka yasa a cewa family name ɗinmu ɗan hodiyo, to ɗan hodiyo shi ne me? Shehu Usmanu ya riga ya rasu, Allah ya gafarta mishi. Duk wani wanda ke ganin jikansa ne ya tsaya ya bi aikin Shehu Usmanu. In bai yi ba aikin banza ne. Abinda manzon Allah ya faɗa kenan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan alfahari da iyaye da kakanni daga yau an gama da shi. Manzon Allah ya ce mu'minun taqiyyun wa fajirun shaqiyyun. Ko dai ka zama na kwarai mutumin kirki ko ka zama na banza dan wuta wanda in an tashi lahira baka da rabo. Sai manzon Allah ya ce wannasu li'a banu adam, duk mutane ɗan adam ne. Wa adamu min turabin, annabi adam kuma daga ƙasa aka yi shi. To ina kuma sauran fankama kana jin kai ne wani? To akwai kuma riwayar da tazo, wannan ma riwayar tana sahihu Muslim. Manzon Allah yake cewa inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, Allah baya duba kamanninku. Dan wani yana ga ni kyakkyawa ne, to kyanka ba zai kai ka aljanna ba. Da kyau da muni ba su da tasiri. Allah bai duba jiki, wa amwalikum Allah bai duba dukiyarku, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, Allah yana duba zukatanku ne da ayyukanku kawai. Sai mu je karshe. Allah ya ce
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
فالله يكاو بياني ليش في إيماني أكرشان والنصورة. Domin imani shike sa hali ya gyaru, hali ya yi kyau. Idan babu imani, hali ba ya gyaruwa. Allah ka kara mana imani. Qalatil a'rabu, larabawan ƙauye suke cewa amanna, mun yi imani. To yana daga cikin abin da aka hana, yana cikin abin da aka hana cika baki. Shi yasa Allah ya bada misali a nan, ayi da can daga baya nan da Allah yake magana. Inna akarmakum inda Allahi atqakum, wannan ya isa ya nuna maka cewar babu wani abin da ake nema wajen ɗan adam face attaqwa, kiyaye dokokin Allah. Waɗannan larabawa suke cewa mun yi imani, sai Allah ya ce kul ka gaya musu lam tu'minu, ba ku yi imani ba, walakin kulu, sai dai ku ce aslamna, mun musulunta. Wannan babu laifi, kuma wannan ba shakka duk malamai sun yarda. Kana iya cewa ni musulmi ne, amma ba za ka ce ni mumini ba ne, sai ka haɗa da mene? Insha Allah. Domin kalmar insha Allah za ta kawar da cika bakinka, za ta kawar da cika bakinka in ka ce ni mumini ne insha Allah. Ka ga da ji wanda yake sauraronka ya san ka faɗa ne ba don ka cika baki ba, sai don ka tabbatar kana da imani. Amma ga wasu masahabobi ma ba yi da kyau ma ka ce ni mumini ne, kamar masahabar al-Imam Abu Hanifa, wanda ba shakka ba laifi ba ne. Amma dai inda za ka ce ni musulmi ne, nan gurin ba a rubuta maka laifin riya ko laifin cika baki, saboda ya samu izini. Walakin kulu aslamna, Allah ya ce walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ai imani bai riga ya shiga zuciyarku ba, domin da ya shiga zuciyarku da ba za ku kai ga yin hakan ba. Wa in tuti'u Allaha wa rasulahu, in ko da za ku bi Allah da manzon Allah inda aikin gaskiya ne, da ba za ku cika bakin ba. Kuma inda za ku yi aikin gaskiyan, la yalitkum min a'malikum shay'a, Allah ba zai rage ladar wani abu da kuka aikata mai kyau ba. Don haka ba sai ka gaya wa mutane ba ni ina sallah kaza a cikin dare, ai ina sauke alqur'ani duk sati biyu ko wani abu, ba dalilin shi. Kana yi don waye? To Allah ya sani. Yana da kuma masu aikin sa mala'iku na wanda mutane ba sa gani, ba a ba su cin hanci, suna nan tare da kai. Me ma'anar ka riƙa gaya wa mutane abin da kake yi mai kyau? Allah ya ce ba zai tauye komai game da ladarmu ba, inna Allaha ghafurur rahim. To Allah ya san wannan ma yana daga cikin halayenmu marasa kyau. shi yasa Allah ya ce to Allah dai mai yawan gafara ne, Allah ka gafarta mana, saboda muna da cika bakuna, muna yawan cika baki, kuma Allah ya nuna shi mai gafara ne, Allah mai jin kai ne. Amma kar mu manta gwargwadon imaninka, gwargwadon aikinka, shi ne abinda Allah yake mana ishara da shi. Sai ya ce
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
Babu buƙatar ka cika baki game da imani. Innamal mu'minuna, suwaye muminai, Allah ya ce muminai kawai, alladina amanu billahi, waɗanda sun gaskanta akwai Allah wa rasulihi, sun gaskanta cewar akwai manzon Allah, summa lam yartabu, ba sa shakka. Magana ta ƙare, kaga ba sai ka cika baki ba. Waye mumini? Ka yadda da Allah, ka yadda da manzon Allah, ba ka shakka. To gaskiya idan ba a samu shakka a imaninka ba an gama. Ula'ika humus sadiquna, waɗannan masu gaskiya ne. To amma dan kayi wannan ana bukata ka hada da aiki. Shi yasa sai Allah ya ce wajahadu bi amwalihim, ana gani suna taimakon addini da dukiyarsu, wa anfusihim da rayukansu, fi sabilillah, duk abin da zai sa musulunci ya ci gaba zaka ga suna yi, su taimaka da dukiya, su taimaka da rai. Wannan alamar tana nuna gaskiyar imaninka. Kaga Allah yana nuna cewa in dai mun yi imani, mun yadda da shi, mun yadda da manzon Allah, ba ma shakka, to sannan kuma mun hada da aiki. To in ma mun ce mun yi muminai ne, ba shakka mun hada gaskiya, saboda ya dace da aiki. Wannan yana nuna maka shakka tana da matsala. Kar ka yadda kai shakkar Allah, kar ka yadda kai shakkar Annabi Muhammad, domin abin da ya tabbata kenan a cikin Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah, Annabi manzon Allah ya taba cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Idan ka faɗi kalmar shahada, la yalqallaha bihima abdun, babu yadda za a yi dan adam ya haɗu da Allah da kalmar shahada. Sai Annabi ya ce gaira shakin, in dai baya shakka, fayuhjabu an aljannata, a raba shi da aljanna. Duk wanda ya haɗu da Allah da kalmar shahada baya shakka, babu shakka ɗan aljanna ne. Hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 27. Don haka kar mu yadda mu bar duniya da shakka, ba ma shakkar Allah kaɗai ba, don kamar da Ibn Hazm ya faɗa a cikin Maratibul Ijma, yana shafin 166, ya ce duk malaman sunna sun yi ittifaki, man amana billahi ta'ala wa bi rasulihi, idan ka yadda da Allah da manzon Allah, wa bi kulli ma ata bihi alaihi salam, ka yadda da duk abin da Annabi Muhammad ya zo da shi, mimma nuqila anhu naqlul kafa, labarai da aka samu daga wajen manzon Allah, wato ka yadda da duk wani hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma sai aka same ka shakka fi tauhidi, kana kokwanto game da tauhidi, au fi nubuwa, ko game da annabci, au fi muhammadin, ko kana shakkan gaskiyar Annabi Muhammad, au fi harfin mimma ata bihi alaihi salam, ko kana shakkan harafi ɗaya. Ai, kaji shi yasa malaman suna suka ce duk wanda bai yadda da hadisin manzon Allah ba, wannan kafiri ne, ba ma musulmi ba ne. Domin abinda Ibn Hazm yake faɗa kenan, da ka yi shakkan kalma ɗaya da Annabi ya zo da shi, au fi shari'a, ko wani hukuncin Allah da aka samu ta shari'a, allati ata biha alaihi salam, mimma nuqila anhu, sai ce fa inna man jahada shay'an mimma zakarnahu, duk wanda ya yi shakka ko ya yi gardamar abubuwan da aka kirga, au shakka fi shay'in minhu, wa mata ala shakkin, in ya mutu da wannan shakka, fa innahu kafirun mushrikun mukhalladun fin nari. Duk malaman sunna sun faɗa wallahi in mutum ya mutu da shakka na daya zai tashi a lahira gaba daya baya cikin musulmai kafiri ne kuma na biyu da shi da mai shirka da Allah ɗaya suke sannan na uku babu ranan fitansa daga wutar jahannama Allah ya tsare mu mai Allah ya ce mu waɗannan larabawan
qala tu'allimuna Allah bidinikum والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم
Allah madaukake ya ce kula tu'allimuna Allah bi dinikum kace musu yanzu Allah ne za ku sanar da shi game da addinin ku wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard to ai Allah yana sanin duk abin da ke cikin sammai da ƙasa ba sai ka gaya ma Allah ba Allah ya sani wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai sai ya ce
ya munna 'alaika an aslamu قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
ابن القيم الجوزية لتافن زاد المعاد عندنا مجلة نقشاف قريبا دا سبعين دبيو حكما ما لم تاريه دي قصان دكا sun tabbatar mana abin da ya faru kafin Allah ya saukar da wannan aya asali mutane na ta zuwa suna bakuntar manzon Allah shekara ta tara wanda ita ce sanatul wufudi shekara ta tara daga hijiran annabi ita ce shekarar da annabi ya dinga ganin bakin larabawa ana zuwa wasu sun zo musulunta wasu sun zo mubaya'a girmamawa ga manzon Allah saboda kare mutuncinsu tunda annabi ya yi karfi to sai ga tawagar banu asad sun taho wa rasulullahi jalisun fi ashabihi fil masjid annabi yana cikin masallaci da shi da sahabbai ga tawagar wannan kabilar ta iso da suka zo suka zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ji'ina ka ya rasulullah mun zo gare ka ya kai manzon Allah mun kawo kanmu wa lam tab'as ilaina ba'asan ba kai ka turo a yake mu ba mu ne muka zo da kanmu muka musulunta wa nahanu liman wara'ana muna wakiltan duk jama'ar da suke bayan mu gabaɗaya musulmai ne gashi dai mutanen kwarai gashi kun zo kun yi aiki mai kyau amma magana ta bata komi mun kawo kanmu ba ka yake mu ba ai kaga suna gori kenan suna goranta maka sai Allah ya ce mun nuna alaika an aslamu suna goranta maka wai sun musulunta sai Allah ya ce kul ka gaya musu la tamunnu alayya islamukum kar ku min gorin musuluntaku balillahu yamunnu alaykum Allah ne yafi cancantar ya goranta muku an hadakum lil imani domin ba za ku musulunta ba inda Allah bai shiryar da ku ga imani ba in kuntum sadiqina nan ma fa in kun kasance masu gaskiya da kuke cewa kun yi imani so kaga koda ya tabbata cewa kun yi imani idan ba Allah ne ya shirye ku ba za ku samu wannan imanin ba to wannan kaga ya kamata a ce godiya za a yi ma Allah ba wai a cika baki da wani aiki na shari'a ba a ƙarshe Allah madaukaki ya ce
innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard
Allah madaukake ce inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardi Allah yana sanin abinda ya buya a cikin sammai da ƙasa kaji abinda ya rufe wannan sura da shi Allah yana sanin duk abinda ya buya a cikin sammai da ƙasa wallahu basirun bima ta'malun Allah mai ganin abinda kuke aikatawa wannan fa shine maganar Allah ta ƙarshe a wannan sura kuma tana magana akan wa tana magana akan mu musulmai Allah ya san gaibin sammai da ƙasa Allah mai ganin abinda muke aikatawa ne kaga wannan ana tsoratar da mu rika tuna cewa Allah yana ganin mu Allah ya san me muke yi kaga kenan kamar inda za mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah to ba shakka al'umma za ta gyaru muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu damar isowa ga wannan rana ta 26 ranar da muke rufe wannan tafsiri na wannan shekara insha Allah ta'ala muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma roƙonsa ya karbi ibadar da muka gabatar a wannan wata baki ɗayanmu muna roƙonsa ya amsa addu'o'inmu lallai mun yi ta roƙonsa muna da buƙatoci daban-daban dare da rana muna addu'a cikin wannan ibada muna roƙon Allah ya amsa muna addu'o'i kuma Allah ya ƙara albarka ma rayukanmu gaba ɗaya da iyalanmu da yaranmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lafiya ga majinyatanmu ya ba da lada ga waɗanda ke jinya Allah ka yawaita ladarka ga waɗanda suka taimaka mu gudanar wannan tafsiri daga farko zuwa yau hakanan masu halarta waɗanda suka yi ta ƙoƙarin halartar tafsirin Allah ka ba su lada hakanan masu ƙoƙarin yaɗa wannan tafsiri in ma ta rikodin ko ta waya ko ta gidajen rediyo kafafen sadarwa Allah ka ba su lada kuma Allah ka gafarta ma iyayenmu Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu Allah ka cika rayuwarmu muna musulmai Allah ka sa mu rabu da duniyar nan da imani haka ma duk wanda yake sauraron karatunmu a ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala ya mana sakayya da lada ya sa makomarmu ita ce aljannar firdausi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب